والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدونا يمبتشي تتلاتا قوم شادية قوة الأزمي هجرية نبودين تريه حدود أربعين دشدة ونحن مشينا مجلس من قوم شادية نتفسيري أتكم ونحن سورة سورة البقرة ونحن شكرا 11 March 2025 muna nan da cikin suratul baqara jiya mun gama tattaunawa da masalolin da suka sawwaka akan ayatul dain ayata bashi wanda yake mafi ayat da kowace tsawo a qur'ani mai girma da kuma ta tattaro hukunce hukunce da bayanai da suka shafi bashi wanda a yau za mu shiga aya ta gaba da ita wacce a maganan bashi mun yi maganan idan an zo karban bashi a rubuta a nemi shaidu to wannan aya da za mu shiga ta gaba idan babu rubutun fa babu damar ayi rubutu watakil in ba za a samu rubutu ba ya ma za a ce za a je maganan shaidu duka wayannan sun ta'azzara wata girma a iya saimun wani uzuri ba ma a gare kuke ba kuma ana buƙatar haka ne to ubangiji sai ya ƙara ba mu wani alternative wanda shine nake so insha Allah za mu tattauna yanzu akai ala rabba a karanta mana aya ta gaba wa in kuntum ala safar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
الله سبحانه وتعالى يكتشى وإن كنتم على سفر إن كنتم كسن شكرا حال تفيا تندم مغم غرام باشي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه دم من يما غنى شرطا باشنا دك من يتا من فدق آيات ذا أي تنزو كبا تغبا وإن كنتم على سفر إن كن كسن تيكونا حال تفيا ولم تجدوا كاتبا بكسامو واندزي ربوتا مكوبا to nan gurin sai aka ce farihanun maqbuda ya zama da akwai jingina wacce kuma za a karba kana miƙawa ana miƙo maka abun jingina sannan ana fadan yaushe za a dawo za a biya kai maka bani kayan jingina ta wannan issue na jingina dole shi ma mu dan koma mai sunan abun common law mu ga menene akwai real estate act akwai kuma legal terms terminologies na legal akwai kuma wasu terms da suke yi aiki da shi a economics and finance ina so saboda ba za ki zanke fadan wasu kalmomin sai zama da mutum kana bambance su yanzu a legal act abinda ake cewa mortgage shine rahan abinda ake ce masa mortgage is a loan secured by real estate, sannan kuma akwai collateral. Akwai collateral. Collateral is a broad term akan mortgage. Mortgage suna alakantar da shi da bashi. Collateral suna shigar da shi kan komai a abin da zaka samu amincin kudin ka zai fita. Kaga a Islamic term collateral shi yafi zama a rahanu. Amma a Islamic economics ana aiki da rahanu akan mortgage. Wannan kalman ake da ita. Amma idan ka je harkar mortgage, mortgage zaka samu kwata kwata ba abin da musulunci yake fada shi ake yi ba. To kenan suna da term din su, a legal term. Zaka suke da mortgage bank. Zaka tafi kana so zaka yi me? Zaka sai gida. Ko idan zaka sai gida ya za a yi? In an baka kudi ya za a yi? In an je cirewa ya za a yi? Waye ba wani kudi, waye ba wani kaya? Kaga a terms din su akwai matsala. A Islamic term zaka dauka ka bada kudi ko ka bada wani abu, kai kuma sai a baka wani abu as a security, ta yadda in ba a biya ka ba ka je ka sayar. Kaga a gurin su collateral kenan, a gurin su collateral kai tsaye. Amma terminology din mu kuma muna aiki da me? Mortgage ne. Kai ka karanta Islamic finance ko menene rahan? Mortgage. Mortgage haka kuke aiki da ita. To saboda haka idan na kawo su ko a gurin da za a yi magana sai ku gane bambancin abubuwa din. Akwai real estate, abin nan harkar kaya, properties da sauransu. So nan gurin dai a takaice a gane me ake nufi da ar-rahanu. Ar-rahanu abin da ake nufi shine za a karbi bashi a gurinka. Amma babu masu rubutu, babu shaidu, to ka ɗauko wani abu, wani collateral da ya kai yawan bashin nan, ka bayar a riƙe. Jingina, yau wanda an faɗi ta da Hausa, jingina a madadin kayanka. Ta yadda idan lokacin biya ya yi ba a kawo ba za ka neme su. Ina kuɗina don in ba ku kayanku? In ba a baka ba ya ta'azzara a kasa biya, za a saida wannan jingina din a biya ka kayanka. Kaga kai tsaye collateral ne. To Allah Ubangiji yake cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu, kuma suna bambancewa su a loan, suna bambance tsakanin collateral da kuma mortgage, suna bambance su. Duk da cewa suna faɗa kawai collateral is broader than shi mortgage. Wa in kuntum ala safari, in kuna halin tafiya, ai kuka zama musafiri, wata dayantun kuma kuka ci bashi tsakanin ku ila ajalin musamman zuwa wani lokaci, wa lam tajidu katiban yaktubu lakum, baku samu wanda zai rubuta muku ba, baku samu wanda zai rubuta muku ba. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, yake cewa ko kuma kun samu mai rubutawan sai aka rasa littafin rubutun ko aka rasa biro. Kuma rashin biro da rashin littafi za a iya rasa abun gaba daya. A ce an bada bashin babu komai, to aka ce farihalun maqbuda, to sai a bada jingina wanda za a karba a madadin rubutu a take. Ai falyakun badalul kitaba, kenan sai zama canji na rubutu din, a matsa wanda zai tsaya a matsayin rubutu. Rihanun, jingina, maqbuda, wanda a karɓe ta fi yadi sahibul haqq, ko wanda yake da haƙƙi sai karɓa. Malamai suka ce faɗin Allah madaukakin sarki fa rihanun maqbuda, cewa hannu da hannu ake yi. Ina baka kuɗin da zan baka bashi, kuma kana bani collateral, kana bani abin da na san madadin bashin da na baka ne. Fa rihanun maqbuda, ku riƙe ƙira'o'in. Sannan da fassarar hadisin Abdullahi dan Abbas, ya ce abin da wa in kuntum ala safarin tajru katiban farihanun maqbuda, ko ya zama da an ta'azzara wa lam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba aw qirtasan ko littafi ko takarda aw qalaman ko biro ina so ku rike gurin nan zamu hadu a gaba ba samu littafi ba kun gane ko ba a samu mai rubutun ba katiban mai rubutun ba a rike gurin farihalin maqbuda ya tabbata a cikin riwaya ta Bukhari da Muslim ta hanyar Anas dan Malik wannan hadisin shi ma za ku ajje min shi zamu yake da shi a gaba a gunda muka samu sabanin malamai Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sulkensa yana canjin gine a hannun wani bayahude dan Madina saboda annabi ya karbi wusuki 30 na sha'ir har Allah ya dauki ran annabi bai samu ya biya ba kayan jinginsa na hannun bayahude aka ce me yasa annabi ya karba aka ce rahana haqutan li ahlihi annabi ya bada jinginanta ne dan ya samu abin da zai ciyar da iyalansa ya karbi kayan abinci ya ciyar da iyalansa har Allah ya masa rasuwa annabi bai biya ba kar kuma tafi annabi ba bashi ya ci ba jingina ce yana da kayan da zai cike wannan bashi din wa fi riwaya min yahudi almadina aw wani bayahude dan madina kaga gangariyan bayahude ma matsaya ci kenan na madina wanda suka yi adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kuntum ala safarin walan tajidu kitaban ya fito akwai qira'a ingantacciya maimakon walan tajidu katiban sai aka ce walan tajidu kitaban kaga a riwaya ta Abdullahi ibn Abbas ta fassara mana dama Abdullahi ibn Abbas yake cewa walam tajidu katiban yaktubuhu lakum aw qirtasan aw qalaman saboda haka da yace aw qirtasan aw qalaman ya kamar yana fassara mana qira'ar wa in kuntum ala safarin walan tajidu kitaban farihanun maqbuda kaga wannan abinan ta ibnu mas'ab abinan ta fassara mana sana akwai wani wajahi kuma na walam tajidu wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanan farihanun an karanta ta walam tajidu katiban farihanun maqbuda faruhunun maqbuda duka ta zo ta da kuma farahnun maqbuda kaga rihanun da rahnun da ruhunun jam'i ne na wancan saboda duka abu ɗaya suke nufi duka fuska guda uku din farihanun maqbuda farahanun maqbuda faruhunun maqbuda dukkan su tana kuma ma'ana guda ɗaya ne shine a nemi jingina a bayar akwai matsaloli kamar haka matsala ta farko tayi bari in ƙarasa fassarar ayan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda a bada jingina karbabbiya fa in amina ba'dukum ba'dan idan ɗayan ku ya amince wa sashi kuna da amana falyaddu alladhi utimina amanatahu to wanda aka bashi amana ya tabbata ya dawo da ita kaga nan gurin kamar ana nuna ba dole sai an yi rahan ba kenan za mu zo mu tattauna akan ta wallatakillaha rabbahu mutun yaji tsoron Allah wala yabqa minhu shay'a wala taktumu shahada ko kar mutun ya boye shaida wa man yaktumha wanda ya boye ta fa innahu athimun qalbuhu wannan fasiki ne wannan ya boye ya zuciyarsa mai tsatsa ce shine suka ce gaban nan akwai sabon Allah ta tare da shi fasikanci kenan innahu athimun qalbu sai aka ce me wattaqullah ku ji tsoron Allah innallaha bima ta'maluna wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne abin da kuka aikatawa to bari mu dawo dan daya mun yi wa in kuntum ala safarin farihanun maqbuda nan gurin malaman fiqhu suka ce fadin Allah mutum farihanun maqbuda kenan ina miƙa maka kayana ai ina miƙa maka kuɗi ko abin da kake son karba bashi kai kuma kana miƙa min abin da zaka ban jingina wannan kusan sharadi ne wannan sharadi ne farihanun maqbuda duk da cewa Imam Malik Allah ya kara masa rahama shi yake cewa jingina tana tabbatuwa ta hanyar al-ijabu wal qabul zan karbi miliyan 100 a wajenka ne kuma zan jinginar maka fili na da yake federal locus a jiha kaza me kaza in kace na amince to wannan magana da muka yi zan bayar zaka karba to shikenan wajen Imam Malik an kammala zaka iya daukar miliyan 100 ka bar koda bai bada kai ba koda sai bayan sati za dauko takardu a zo a miƙa maka saboda an riga an yi amincewa karba ya zama daga baya amma zahirin aya ta nuna hannun karba hannun bayarwa a take za a yi farihanun maqbuda kuma har Imam Malik ya fifita ayi haka din sai dai in hakan bai yi ba aka yi al-ijab wal qabul babu damuwa wasu malamai mun je gaba ta gaba wata gaba ta gaba wasu malamai suka ce jingina ba a yin ta sai in halin tafiya kun tuna hadisin da na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jinginar da sulkensa a wani tafiyar yake wanda ma ya ba jingina a wani gari yake shi yasa wata ruwa yanzu da take cewa yahudul madina ba yahudan madina ne kenan annabi a cikin madina ya bayar kenan malaman da suke cewa a tafiya kadai ake yi sun yi aiki da zahirin aya wanda in ka dawo ka'ida ta masu usulu za su bata amsa tunda Allah cewa wa in kuntum ala safarin in kuna halin tafiya wa lam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba farihanun maqbuda a samu jingina da za a karba wa in kuntum ala safarin ay musafirin in kuna halin tafiya a halin tafiya ake rasa mai rubutu ko a halin zaman gida a halin tafiya ko a halin zaman gida to shi yasa ubangiji sai ya dauki galibin gurin da ake rasa mai rubutu baka san ma yan garin bai sai ka'ida ta masu usulu daliban ilimin usulu su mallam Aliyu Dokaji idza kharaja al-kalamu makhraja al-ghalib fala mafhuma lahu wannan babu mafhumi ba a masa mafhumi wannan wata ka'ida ce saboda haka an yi magana da safar ne saboda galibi ana samu saboda haka hadisi da yawa sun nuna cewa ko a zaman gida ne za a iya yin jingina kamar yadda muka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jingina da sulkensa a gabarin Madina da wasu daga cikin sahabbai duka sun yi wannan saboda haka a cikin gari ma za a iya yin jingina matsala ta gaba fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu idan sashin ku ya amince wa sashi Imam Sha'abi yana fassarawa yake cewa abinda ake nufi in sashin ku ya amince wa sashi ai idza tumina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya amince wa sashi fala ba'asa alla tattubu aw la tashhadu babu laifi ba sai kun yi rubutu ba sai kun nemi shaidu ba in dai kuna da aminci a tsakani shi ya dauke ta a wannan abu amma Abu Sa'id al-Khudri yake cewa annahu qala hadhihi nasakat ma qablaha wannan din abinda ke kafinta ya shafe ta wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda saboda fa in amina ba'dukum ba'dan ma farihanun maqbuda ta shafe shi saboda wannan automatically ma a shafe take babu maganar wani aminci cewa ba za a rubuta ba a rubuta tunda kariya ake ba wa dukiya ayatu daini ma ta taba ta ayan da ake maganar bashi ana nuna wajibcin a samu security saboda duk amincin ku a rubuta mas'ala ta gaba sai Allah yake cewa fa yana bina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbahu mutun yaji tsoron Allah ana nufin wanda aka amince din kamar yadda zuwa cikin hadisin riwaya ta Imam Ahmad da Sunan Qatada daga Hasan daga Samurai ibn Jundub yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada alal yadi ma akhadhat hatta tu'addi abinda hannu ta karba ta yi kokari ta bayar waliyattaqillaha rabbahu kenan duk da cewa hadisi ne dha'ifi amma da ke ma'anarsa ta yi daidai da ma'anar abinda muke so mu fitar shine mutum ya ji tsoron Allah wajen mayar da amanar da take hannunsa kai abinda ka karba kar kayan da ka bari ko latara wata kil ko shekara goma aka yi babu ruwanka da shi ka wata kil ma ya zama maka kaya ne zaka wani yana da ajiye da wata mota shekaran ta shida ba a hawanta a gidansa sai ya dauka ya kai ta gidan wani a bashi jinginan kudi kaga wannan an ka ce wata uku ai a wata uku nan in an da masa da motar nan ma an tare masa space ne da za a batta a can a bar masa kudin ko shekara uku ne bashi da matsala to waliyattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa kan rashin bukatuwan collateral din nan ko kuma mortgage da ya bayar kar rashin bukatuwansa ya rike kudin mutum da suka yi alƙawari ya mayar masa walaita billahi rabbuh. Masala ta gaba, wala taktumush shahada, kar fa ku boye shaida din, ay la tukfuha, kar ku boye ta. Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda, sahabbai kenan su za su fasara mana aya. Allah ya ce wala taktumush shahada, kar ka boye shaida. Jiya mun yi maganan idan aka zo neman shaida ya zama da ba a neme ka ba, kai kuma ka san abin da aka yi, muka ce ya halaccin zuwanka, sai muka ce zai zama wajibi, zai zama mustahabbi, muka faɗi gurin da zai zama wajibi. To nan kuma sai Allah ya ƙara maimaita mana anan ayan wala taktumush shahada, kar ku boye shaida, kada ku boye shaida. Zan yi tambaya saboda fassarar ta fito kafin na faɗi asar na Abdullahi ibn Abbas. Asar na Abdullahi ibn Abbas kafin na faɗe shi, menene hukuncin yin shaidar zur? Haka kawai ban san abu ba, na zo na ce wallahi tallahi da gaske ne ya karba. Ina hukuncin wannan? Kai kanka ka san dan wuta ne zai wannan aiki. To Abdullahi dan ba zai ce in zaka zo kai shaidan ƙarya a lokacin da ba a bukace ka ba, to ko wanda ya boye shaidan gaskiya uwarsu ɗaya uban su ɗaya da wancan. Karatun ya fito? In dai shaidan ƙarya haramun ce, to boye shaidan gaskiya ita ma haramun ce. Saboda wala taktumu shahada, mai boye shaida da ya santa za a iya taɓa haƙƙi da shi da mai yin shaidar zurɓuwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Abdullahi ɗan Abbas yana fassara wannan aya, yake cewa shahadatu zur min akbaril kaba'ir, shaidar zur yana daga cikin manyan zunubai. Wa kitmanu haka zalika, ka boye shaida ita ma haka ne. Shi yasa yace, sai ya ƙara kafa dalili Abdullahi ɗan Abbas, yace wa lihadha qala wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu, dan a nuna maka ita ma kaba'irul dhunub ne. Wanda ya boye ta ya saba, ya cuci zuciyarsa ta yi saban Allah, ana nufin duka jikinsa. Imam Suddi aka ce athimun qalbuhu, yace ai fajirun qalbuhu, zuciyarsa fajira ce. Shi yasa na fassara muku da cewa fasiki ne. Yace wa hadha ka qawlihi, wannan yana daidai da fadin Allah madaukakin sarki. Wala taktumu shahadatallahi wala naktumu shahadatallahi inna idhan laminal athibina, ai kun ga sakon ya fito. Ba za mu boye shaidar Allah ba in ko muka yi muna cikin al'athimuna, inna idhan laminal athibina, muna cikin masu saban Allah. Saban Allah kuma zai zama kaba'irul dhunub ne, shahadatu zur kaba'irul dhunub ne, ya zama babban zunubi. Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi, haka Allah ya faɗa. Ka zama kana tsaye tsayin daka wajen yin shaida da Allah kuma da gaskiya, kaga wajibi ne kenan, kar ka boye shahada. To gaba ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taktumu shahada wa maktum fa inna wa'atu min qalbi wallahu bima ta'maluna alim, an danganta sabon zuwa ga zuciya. Fa innahu athimun qalbuhu, a wannan aya ne, saboda zuciya ita ta mallaki gabbai. Domin sai zuciya ta baka shawari, kun yi ta yi communication da kai ne, za ta ba wa gaba daman executing. In babu zuciya ba za a samu aiki ba. To sai an yi, shi yasa sai aka danganta zunubin zuwa gare ta, amma ana nufin da zuciyar da hantan da bargon da gabar da hannun da kafan da duka jikin. To wannan shi ne abin da yake matsaloli da suke karkashin jingina. Idan muka ce za mu koma masailul fiqhiyya, sai mu yi kwana uku muna tattaunawa, don tana daga cikin matsala mai sarƙaƙiya. Ya ake jingina, yaushe ake bayarwa, menene ka'idanta? Idan ka bada jingina, wanda ya karɓi bashin ya zamana ya zama muflis. Abinda ke da muflis shine bashi ya dabaibaye shi har aka yi shelan dukiyarsa, kai baka je ka karɓi jinginarka ba, aka tattaro dukiya aka kawo ta kotu. Yan wasoso suka zo, sai suka wani ya gani ya ce ai wannan dukiyar Alhaji Wane ne, alhali ta jingina ce, sai aka ɗauke. Kai kuma me kai ma ya dace a ce ka zo ka bi kayanka ne, kuma baka zo ka nema ba, har wani ya ɗauke ka shiga layin banza. yawa ka samu matsala tunda ka bar banza to lokacin da zaka zo ka ci banza in bata samu ba sai ka tafi gida sai a tashi a je gida an samu matsala sannan yaushe jingina take expiring kayan jingina ya ake da shi duk kaga wannan wasu masaloli ne da ya dace a tattauna akan su amma gaskiya zai babu lokaci sai Allah subhanahu wataala yake ce mana aya ta gaba lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi na
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
وبنجي سبحانه وتعالى كتوى لله ما في السماوات هكا نقول Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shine mamallakin sama da ƙasa wa in tubdu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da ke cikin zuciyarku aiki ya bayyana shi kenan ko bakinka ya furta na sharri aw tukhfuhu ko kuma ku boye zuciyarka ta raya abu na sharri ka boye yuhasibukum bihi Allah ubangiji zai kama ku da shi la ilaha illallah wannan aya ce mai hatsari mai tada hankali in zaka zuciyarka ta ga wani abu ta raya zancen zuci kawai shikenan za a rubuta zunubi Allah zai kama ka da shi fa yaghfiru liman yasha a wata qira'a fa yaghfiru liman yasha Allah sai gafarta wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya azabtar da wanda ya ga dama wallahi ala kulli shay'in qadir akwai ayoyi makamancin ta da yawa amma ita iskalin ta qarin yuhasibukum bihillah abinda ka bayyana da ka boye Allah zai maka hisabi kana sa abu a zuciyanka kana jin wani abu a zuciyanka ina ma a ce kaza ka samu matsala a wannan ayar sai za ta ke daga cikin ayoyin da suke da iskali mai yawa malamai sun tattauna a kanta an kai ruwa rana sosai kaga yanzu farin Allah madaukakin sarki suratu al-imran قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ان كن بوي ابن دكي زوجين كو كوم بين الله يا سني wannan ba mu da matsala Allah ba abin da bai sani ba wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya san abin da ke sama da kasa wallahi ala kulli shay'in qadir ka duba kamar wannan ayan ne ita ma wallahi ala kulli shay'in qadir Allah ya nuna abin da ke cikin zuciyarku kuka boye ko kuka bayyana duk Allah ya sani wani waje wa ya'lamu sirra wa akfa Allah ya san abin da kuka boye ya san abin da kuka bayyana ayoyi akan wannan suna nan da yawa amma ita wannan ayar da take gaban mu wannan karin da aka yi yuhasibukum bihillah abin da kuka boye ko kuka bayyana ubangiji zai muku hisabi akan ta Allah yana bada labari shine mamallakin sama da ƙasa sannan ya san abin da ke zukatanku ba abin da yake kuya sace ya sani abin da ke cikin zuciyanku ya sani Allah ya ce kuma zai yi wa bayin hisabi a abin da suka boye da abin da suka bayyana a cikin zukatansu Allah mai iko ne akan komai wannan ayar lokacin da ta sauko ta ba wa sahabbai wahala sahabbai hankalinsu ya tashi saboda sun san ba za su iya controlling abin da ke zuciyarsu ba yanzu nan wani abu zai shigo maka zuciya kawai kare mummunan abu imanin kai tunkuɗe shi to kaga rayawar fa ya nuna ko imanin ka tun kudi shikenan za a rubuta zunubin abun ya tayar wa sahabbai hankali suka ji tsoron muhasaba ta Allah subhanahu wataala wannan yana nuna cewa sahabbai yadda suke tsoron Allah suke kaudar Allah suke son shiga aljanna suke damuwa ga abin da suka san zai haramta musu ni'imar Allah to wannan ayar malamai sun yi ta maganganu akan ta maganganu guda biyu maganganu guda biyu na ɗaya kafin mu shiga maganganu mun san ubangiji baya dora wa bawa sai abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan la wus'a. In ku Allah zai kama mu da abubuwan zuciyar mu, to kamar Ubangiji ya dora mana abin da ba za mu iya bane, kuma ya saba wa ka'idar shi Ubangijin da kansa, kuma Allah ba zai yi abin da zai saba wa abin da ya gaya mana ba haka ba. Kaga ayin akwai iskali kenan. To sai malaman shi suka kashe biyu, wasu suka ce ayar an soke ta, wasu suka ce a'a ayar tana nan tana aiki amma tana da ma'ana ba zahirin yadda ake fassarawa ba. Wanda suka ce ayar an soke ta, aka ce meye abin da ya soke ta, suka ce fadin Allah madaukakin sarki, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, ya Ubangiji karka kama mu in muka manta ko muka yi kuskure, rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltu ala al-jinn min qabl, ya Ubangiji karka dauka a gare mu a saka mana nauyin abin da zai sa mana kunci kamar yadda kai wa yan baya, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, duk abin da ba mu iko ba karka dora mana shi Ubangiji, ana fada ne cewa fa'alt bazan dora muku ba, bazan dora muku ba, bazan dora muku ba, bazan dora muku ba. Sai aka ce wannan gurin, wannan gurin an soke a cita ta soke aya din, kamar da zamu samu tattaunawa ma a hadisi kwalo-kwalo a gaba, kace ta soke ta. Sai malamai suka ce waɗanda suka ce a'a ba maganar sokewa bane, sai dai a nema mata wani hukunci, suka ce ayar nan ba abin da ya soke ta. Domin akwai ka'ida ta masu usulul fiqh, shine annal ayata afadat khabaran, wannan ayan tana daga cikin ayan da suke kamar labarta maka ake yi. A ka'ida ta shafe aya zantuttuka labarurruka ba a soke su, wal akhbaru la yadkhuluha an-nasakh, duk da cewa wani irin akhbar mahdhul akhbar mahd, akwai wanda suke ganin nasku zai iya shiga cikin al-akhbar, amma wanda a cikin akhbar din akwai atharul hukum, kamar yanzu a wannan aya din yuhasibukum bihillah, ai athar ne na hukum, wa huwa al-mu'akhadha, shine Ubangiji zai kama ku, a irin wannan nasku zai iya shiga. Wasu malamai sun tafi akan haka duk da cewa khabar ne. Sannan idan ya zama wa'id ne, idan ya zama na wa'id ne, Ubangiji ya ba da labarin sakawa a wuta ko azaba ko wani abu, sai kuma sai a samu wani abu na soke wannan koda makamancin haka, wannan sai aka ce falala ne a gurin Allah subhanahu wataala, ba labari ne ba ya fasa ba, wannan falalan Ubangiji ne akai. Kamar yanzu na ce maka ko ka zo gobe ba zan baka 100,000 da nake bayarwa ba, kai ba zan baka ba, miliyan ɗaya nan nace zan bayar, ko ka zo gobe ba zan baka ba. Yanzu ba na baku labari ko ya zo gobe ba zan bashi ba, labarin abin da gaba in ya zo ba za a yi ba, to sai ya zo washe gari sai na ji tausayin sai na dauka na bashi, na zama mutumin banza ko mutumin kirki, na zama mutumin kirki ko, kun ga wannan wa'id ne, tsoratarwa ne. Amma idan wa'adu ne, ba zan baka ba, ai zan baka, kai ma ka zo gobe, ka zo zan baka miliyan ɗaya gobe, ka zo duk abin da kake ka ajiye gobe ka zo, sai ka zo, sai na ce waye ce ka zo, kai ka ce zan baka, na ce ba zan bayar ba, na fasa mutumin banza ne ko na kirki, to anan babu nasku, nan ba zai shige shi ba, to da zaka sifanta wa Allah kariya alƙawari da sauransu. Can kuma in yace zan maka abu kaza zan kona ka, sai Allah ya ce an fasa a kai shi aljanna, ba za a konan ka ba a kai ka aljanna, wannan falala ne Allah ko ba falala bane, to nan in nasku ya shigo shi ba matsala bane. Wannan wani babban karatu ne, na fito da shi ne saboda wani zai iya daukan wannan karatu din, ka'idar mu ahlus sunna suna da qawaid, suna da dawabit, suna da tsari, a tsari kayan su yake, shi yasa suke da isnadi a hadisi, duk hadisin da ka ance ya inganta to suna da hanyar ingancin sa, duk ayar da aka ce maka ga yadda aka fassara ga sakamakon da aka fito, suna da ka'idodi da wanda aka bi, wanda ka'idodin nan tun daga zamanin manzo Allah, shi yasa duk shekara in zamu yi tafsiri ba na fara tafsiri sai na karanta mana mulakkas na qawaidut tafsir a zaman farko, kuma akan ta muke tafiya. Shi yasa duk waɗanda ba su da ka'idodin nan suke shan wahala. Yanzu dan shi an yana maka fassara ba shi da kan gado, yau yayi gobe rubuta kansa ne jibiye yanzu ɗan qur'ani qur'ani zalla din nan kullun rubuta kansu suke mahaukata yan tatsi ne kullun rubuta kansu suke yanzu nan ya fadi magana yanzu nan ya rubuta wai yaje dauko maka hadisi wato ga wani hadisi an ce kaza shi fa bai san hadisin ba na farko bai yadda da hadisin ba balle ma ya san me yake fassarawa kai da baka san shi ba me zaka kawo shi ka bari wanda suka san shi sai ka tambaya ka ce me ake nufi da wannan hadisi ne sahabbai suke fassarawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassarawa muna da malaman da suka tawo suka bi ka'idodin sahabbai almajiran sahabbai malaika jibril Allah yake aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam dalibin malaika jibrilu ne sahabbai daliban annabi ne sallallahu alaihi wasallam tabi'ai daliban sahabbai tabi'ut tabi'in daliban tabi'ai haka muke da wannan ka'idar muke da wannan ka'idar muke da wannan ka'idar har yanda zuwan sa yau kuma a gidan uwarsa da gidan ubansa akwai fa irin wannan cin din shi wanda yake zagin sabon annabi da hadisan annabi gidan uwarsa da gidan ubansa akwai wannan cin din ko sai na fito muku da shi ne yanzu idan ya zauna da ƴaƴansa zai ce ai mahaifiyata ta ban labari ta ce babanta kakanmu kenan na waje kaza wannan gun da kaga ana zaune a gurin kakan kakansa ya gada ni kuma har nazo har na gada a wajen mahaifiyata kuma ƴaƴansa ba za su ce ƙarya kake ba baba sai lokacin batukar baba ka gaya mana ka ce ka amarka ne ta gaya maka ti ta kuma gun kakanta ya gada a wajen kakansa ya gada kai ka san kakanka ban san shi ba amma kakanmu shi ya ce mun gada a gurin shi ne an ce mana shi ne farkon wanda ya zauna a garin nan har muka zama ƴan garin nan amma ƴan asalinmu ƴan daura ne ko ƴan asalinmu ƴan guji ba ne ko asalinmu ƴan daga izge muka zo daga ina muka zo duk sai a gaya maka inda aka zo kuma ka yadda amma a ce maka mala'ika jibrilu ne ya sauko wa annabi annabin ya fassara sahabbai sahabban su gaya su tabi'ai tabi'an su gaya su imam malik gaya su Abu Huraira wa ai su ya gaya wa su abinnan su dalibansa da suke ruwaya wannan ya gaya wa su abinnan Imam Bukhari gaya wane gaya wane har yazo gurin mu din nan baka yadda ba amma uwaka da ubaka ta gaya maka ce kai da nasu kai da wannan bayin Allah ba kun gane karatu a cikin gidansu fa mahaifiyar sannan ko aya ɗaya bata yi a Qur'ani ba mamaki ba mamaki wata uwarsa ma ba magujiya ce ba musulma bace amma duk labarin nan zai fada daga uwarsa daga kaza ya zama malami kuma yana ba da labarin gidansu kuma labarin gidansu gaskiya ne amma labarin da aka karbo daga Allah daga annabi daga sahabbai daga tabi'ai daga tabi'ut tabi'in har ya iso mana yau nan din nan duk an san su amma shi kuma yana cewa bai yadda da irin wayannan ba shi dan Qur'ani ne zalla kaga zancan annabi sallallahu alaihi wasallam a can din da yazo a yadda baya bujimayen malaman da suka yi wannan aiki din nan ka zo kana musguna musu ai kana so ka ruguza musulunci wani magana da na gani sai da na ce hadisai mutawatire gaba daya a tara su guda nawa ne kenan kana so ka mayar mana addini mu kwata kwata yana cikin tsirarin maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce maganar mutawatiri ne akwai hatsari a wasu maganganu Allah ya ji kan wanda bai fahimci abin da ake na biyu suka ce ayan tana nan kan hukuncin ta muhkama ce ba a soke ta ba sai dai me ake nufi da ita mutane ku kashe kun ne ku ji haka malamai na biyu suka faɗa ayan ba abin da ya soke ta haka ne yuhasibukum bihillah amma me take nufi wasu suka ce ayan tana amma ce kuma tana kan umuminta Allah ya san abin da ke zuciya Allah yana kewaye da abin da ka boye a zuciya duk abin da ka boye ko ka bayyana Allah zai maka hisabi a kansa sai ya gafarta wanda ya ga dama ya azabtar da wanda ya ga dama duk da cewa wannan magana akwai itiradi a kanta akwai maganganu a kanta Allah baya azabtar da kai abin da zuciyarka ba za ta iya ba zai azabtar da kai a wannan kaga wannan kaurin ba za mu saka shi ba mu ci gaba da magana da shi ba bari in je magana kai tsaye magana da tafi inganci akan ayar duk da cewa bayan na faɗi wanda ta yi inganci wanda suka yi magana nasku din nan abin a kalli ayar ne su ma da dalilinsu don dalili ne mai ƙarfi magana mafi inganci akan wannan shine abin da ake nufi yuhasibukum bihillah abin da ake nufi yuhasibukum bihillah ana nufin bujiro da ayyuka duk sanda ka bujiro maka da aikin ka ai akwai an maka hisabi a kansa koda kuma za a yafe maka a kawo maka su ta yaya za a maka hisabi da abin da ka aikata a cikin zuciyarka masu wannan kaulin ku saurara ku ji kauli ne mai kyau masu wannan kaulin suka ce al muhasaba la taqtadi at ta'dib dan an ce za a maka hisabi akan ta ba shike nufi za a zautar da kai ba sai suka kafa dalili da abin da yazo daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqishal hisaba udib duk wanda aka yi masa munakasha ta hisabi to ko za a azabtar da shi kaga Aisha sai ta fahimci duk wanda aka masa hisabi zai shiga za a mara azaba qalat sai ta ce fa qultu sai na ce kaga Aisha mai ilimi ce malama ce sai ta ce ya manzon Allah ka faɗi wannan hadisi kuma ya inganta ya zamu faɗa afalaisa qala Allah ta'ala wai Allah ba ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bai littafin sa da dama za a masa hisabi hisabi mai sauki saboda aka waccar ayan dan an ce sawfa yuhasibuhu Allah ko in tufu ma fi suduk out of yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi ai ba yana nufin zai azabtar da ku ba tunda an ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira kenan akwai hisaban yasira din kenan a wannan ayar namu za a maka hisabin amma hisaban yasira ba hisabi na ta'azibi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a wancan din ba ina nufin wancan hisabin da kike nufi na azabtarwa ba walakin zalikal ard wannan ana nufin za a bujiro maka da ayyukanka ne a kawo su gabanka amma man nuqishal hisab amma idan aka kawo hisabin kuma aka zo ana ta tattaunawa da kai ya aka yi kaza kace ya Allah ina da uzuri ya Allah ina da kaza to wannan ne za a masa azaba ba shi yake nuna bujiro da aikin shi ba za a azabtar da kai ba shi yasa ibn jarir at-tabari kabirul mufassirin imamul mufassirin wannan bawan Allah da yazo a wani guri sai yake cewa fa qala anna Allah yu'arrifuhu wa yuqarriruhu bi sani'atihi ran kiyama abinda ka boye a zuciya din Allah zai zubo maka da shi bayan an kawo maka ayyukanka na zahiri tili guda sai a kawo na zuciya wanda zuciyarka taraya bata yi ba dan Allah idan aka ce maka ya wannan ka taba zuciyarka da taba cewa kaza ka ce eh zuciyarka to in na zuciyarka an kawo wanda na zahiri ka aikata fa min babi aura to ubangiji sai ya kawo masa sai a nuna masa na zuciyarsa sai a ce gaba daya an yafe maka ba za ka kama ka da shi ba na zuciya summa yatajawazu anhu sai a yafe maka wa yatafaddalu alayhi bil afwi Allah ya maka afwa illa man kana mustahiqqan lil uquba sai dai wanda kuma in ya cancanci uquba a abin da ya boye a zuciyarsa shi kuma akwai hadisin Abu Kafshat al-Anmari wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisin Abu Kafshat al-Anmari ya kawo innamad dunya li arba'ati nafarin duniya ta mutum hudu ne a cikin mutum hudun akwai mutumin da aka bashi dukiya ko yaje shi yana yin abin da ya ga dama a cikin dukiyarsa wani kuma ba dukiyan ba ilimin wancan ga dukiya ga ilimi yaje yana abin da ya ga dama dukiyarsa sabon Allah wancan kuma ba dukiyan ba ilimin amma yana fara a zuciyarsa ina ma in samu dukiya ta wani ni ma in yi tsiya irin tasa annabi ya ce fahuma fil wuzri sawa zunubin su iri daya saboda dama ne matsiyacin bai samu ba kun gane wani iri daya suke to wannan yuhasibuhu wa in tufu ma fi suduk out of tuhu yuhasibukum bihi Allah wannan muhasaba ce ta azabtarwa wancan kuma wanda zuciyarsa ta zo masa babu maganan aikatawa sai dai waswasi na shedan da ya samu damu ma ba zai yi ba to wannan shine za a buturo masa shi kuma Allah ya daga masa kafa akai domin zancen zuci Allah ba zai kama ka da shi ba dan ko ba mu isa zuciyar mu ba za ta yi zance ba to wanda za a kama shi hasibu billah shine munafiki da kafiri wanda shi abin da ya boye a zuciya da gaske ne malaminmu Sheikh Dr. Khalid Sabt yake cewa wa hadha qaulun jayyid, wannan magana ce mai kyau. Wa yajma'u ba'da al-aqwal bi tariqa hasana, wannan ta tara maganganu da yawa ta hanya mai kyau. La tukhalifu zahirul Qur'an, kuma wannan ba za ta kalafa zahirin Qur'ani ba, wallahu a'lam. Wannan shine abin da wannan ayin take nufi. To ga wani iskali wanda na gaya muku, Imam Ahmad daga Abu Huraira yake cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar, shi Abu Huraira yake fada, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, wannan ayin da muka karanta, wa in tubtu ma fi anfusikum, in kuka boye abin da ke zukatanku, au tukfuhu, ko kuma kuka bayyana shi, kuka boye ko kuka bayyana ko kuka boye, yuhasibukum bihi Allah, ubangiji zai muku hisabi, zai kama ku da shi kenan. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, yaghfiru wanda ga dama ya azabtar da wanda ga dama, wallahu ala kulli shay'in qadir. Yake cewa ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan abun yayi tsanani a zuciyar sahabbai, ya tayar musu hankali. Fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zube a ƙasa a gaban annabi. Wannan malamai suke cewa babba in ka zo ka same shi yana zaune, ba za ka tsaya a kansa ba, durkusa masa, nan shine mutuntawa da kimantawa, wannan durkusa kuma ba sujjada ka masa ba, kamar yadda wasu iyayenmu Allah ya musu rahama suka tafi akan durkuso ba kyau, kuma ba sai an yi tafsili ba, dole sai a yi bayani. Mahaifinka in yana zaune, in ka ce ka zauna ba za ka tsaya a kansa ba, idan yana tsaye sai ka duba wata sifa munasiba, in yana kishin gide ba ka zo kirkem haka ba. To ga nan annabi yana zaune, suka zauna a gabansa, so da sun zo da kukansu za su yi tambayan sa a tsaye su tafi, amma bai yi ba. Wa qalu ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah, duk abin da ake dora mana na ayyuka wanda za mu iya ne, haka suka kawo kuka gun annabi, suka ce as-salata was-siyama wal-jihada was-sadaqata, duk wannan azumi, sallah, zakka, sadaka, jihadi, duk wannan kace an ce mu za mu iya, mun san fa in mun fita za mu mutu, amma muke yadda mu fita jihadi. Ka ga je wannan jihadin nafsi matsala ne da shi, zuciya baka isa ka controlling din ta ba. Suka ce wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha, gashi an saukar maka wannan ayan, wallahi ba za mu iya ba, gara ka ce mu fita jihadi da a ce mana abinda muka fada a zuciyarmu, Allah za ka kama mu da ita. Kowa ya san zuciyarsa za ta rai duk abinda ta ga dama, har kafirci fa za ta iya kawo maka wani abu na kafirci, kafirci ta ce maka waye halicci Allah, waye Allah, wani da ya zo dan bala'in waswasi yana damunsa, sai sai da ya ce ba wai zuciya tana cashi ba, Allah ne yana takurawa mutane, subhanallah. Tazirin wannan zuciyarsa har take fadan haka, yana ce karka sake fada, karka daina, kaje kai ta istighfari, kaje kai ta yin Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, kai ta maimaita irin wannan askar din. To irin wannan a ce duk za a kama ka, suka ce wallahi ba za ku iya ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, Allah ya saukar da abu, ku zo kuna korafi, kuna so ku fadi abinda yahudu nasara suka fada ne, ko kuma wanda aka saukar mu litafai a baya suka fada, su cewa suka yi sami'ina ya Allah mun ji wa asaina kuma ba za mu bi ba, kuma kuna so ku zama haka. Saboda wannan lokacin da aka saukar ayan annabi ya batta a haka take, kawai abinda zuciyarka ta fada na muni ka dera, karka yadda ma ka kawo, annabi ya batta a haka, yace kawai dole ku sallama zancen Allah ne, kar ku zama yahudun nasara. Yace bal qulu, ku ce sami'na wa ata'na, kawai ku tashi ku tafi, zuciyarku take rai alheri, kawai ku tashi ku tafi, zuciyarku ta rai alheri, ku ce sami'na wa ata'na, ghufranaka ya Allah ka gafarta mana, rabbana ubangijin mu, wa ilaikal masir, kun ka zamu koma. Yace ku fada kawai, yace kawai mutane sai suka tabbatar da haka, suka ci gaba da fadan wannan ayan har Allah subhanahu wataala ya saukar musu da amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, lalle manzon Allah yayi imani. Okay, yau ne ko? To, to sai aka saukar musu da wannan ayan, amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Manzon Allah yayi imani game da abin da aka saukar masa a gare shi, waccan ayan da duk sauran abin da aka saukar a gare shi, min rabbi, daga wajen ubangijinsa. Wal mu'minuna, su ma mu'mine sun yi imani da wannan ayan, sami'na wa ata'na. Abinda muka faɗa na zuciya, Allah ya ce zai kama mu, mun yi imani da ita da sauran ayoyi. Kullun amana, dukkansu sun yi imani. Billahi, da Allah, wa mala'ikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, ba ma rabbi wa tsakanin kowane manzo, duk kadai ne. Ubunda aka sauko musu shine sun zo kan tauhidi ne. Sai dai abin da yake faruwa na shari'a, na hukunce hukunce, wani ya soke wani. Waqalu, suka ce sami'na wa ata'na. Allah yana yaban sahabbai kenan da suka ce sami'na wa ata'na. Ya ka saukar da wannan ayar akan sahabbai, ai sun yadda sun ce sami'na wa ata'na. Ghufranaka, Allah ka gafarta mana. Wa ilaikal masir, wajenka zamu koma. Da suka aikata haka, suka ce sami'na wa ata'na, da annabi ya ce haka za su yi, suna aikata haka, sai aka soke waccar ayan, sai aka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya kama rai sai abin da za ta iya. In ba ta yi shi ba, an san za ta iya, sai a kama ta. Amma abin da ba za ta iya ba, in ta yi, Allah ba zai kama ta ba, ya yafe mata. Lahama ka sabat, abin da ta yi na alkhairi a bata lada, wa alaiha maktasabat, abin da ta yi na sharri za a bata zunubinsa. Rabbana, ya Ubangiji, la tu'akhidna, karka kama mu. Allah ya ce in nasina, in muka yi mantuwa, Allah ya ce na amince, ba zan kama ku ba. Aw akhtana, in muka yi kusa, Allah ya ce na amince. Rabbana, wala tahmil alaina isran kama hamaltu alladhina min qablina. Rabbana, wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna kama na'fuwa, waghfir lana ka ghafarta mana. Warhamna kama narhama, anta maulana kai da su. Fansurna ala alqaumil kafirin, ka taimaki ka. Allah ya ce duk na muku. Wannan hadisin da ku gani haka yazo a cikin riwaya ta Muslim, idan yake cewa la taqata nabihi qala na'am, Ubangiji ya ce eh, an daga muku kafa. Wa'fu anna waghfirna warhamna anta fansurna ala alqaumil qala na'am, Ubangiji ya ce na'am, an amsa muku. Hakan ne wancan hukuncin babu shi, riwaya ta Muslim. To a wannan riwayan akwai iskali ta bangalan annasku, yadda sahabbai suka nassanta, suka ce an yi mana nasku. Kuma wanda suka tafi akan ra'ayin nasku akwai Aisha, Allah ya kara mata yadda, akwai Abu Huraira, akwai Abdullahi dan Mas'ud, a cikin tabi'ai akwai Ibn Sirin, akwai Imam Sha'bi da wasunsu. Kuma mas'alan nasku akan ayar, akwai wata mas'ala ta usulu wanda zamu tattauna akan ta gobe. Kuma ga manyan sahabban nan sun fada, ga kuma manyan tabi'an nan sun tafi akai, sun nuna aya ce da aka soke ta, wanda taujuhin cewa muhkama shine yafi kyau, yafi karfi. Menene bayani? Insha Allah a karatun gobe zamu warware shi da izinin Allah, kafin mu shiga suratu Ali Imran. Yanzu fa mun gama suran kenan, alaran ma baka ja baki ba, na gama fassarawa. Tunda sababin saukan ayan ya sa na karanta ayoyi din. Shike ne yanzu mun gama wannan shafin gaba daya. Ko ban karanta duka ba? Hato shikenan mun kammala ta. To nan gurin zamu dakata, kamar yadda aka sanar cewa yau za a bude asusun marayu na wannan masallaci, wanda marayunmu muna so mu yi musu gatan abin da ba zai gaza miliyan hudu ba, in Allah ya bamu iko. Idan Allah bai bamu iko ba, abin da ya sawwaka, sai mu yi musu abin da ya sawwaka, mu ba su haƙuri. Shugaban tafsiri ya zauna da subcommittees nasa, duka sun rubuta proposal game da gudunmuwa na marayu din nan. Insha Allah yanzu za mu bude wannan asusu din. Kafin mu bude shi, muna ƙara yin fatan alkhairi wa yayanmu Alhaji Bello, wanda mun yi sa'a Allah ya taimake mu a wannan azumin, yana cikin hutu, yana samun halattar wuraren tafsiri din nan. Muna godiya, muna ƙara jinjina, Allah ya ƙara masa albarka ga shi nan Alhaji Bello NNPC. Alhaji Bello Kaduna Gombe. Allah ya yi albarka. Sannan muna da honorable councillor na wannan anguwa, wanda dukkan activities ɗinsa muna tare, yana tare duk activities namu, yana tare da mu, ko da bai zo guri ba, muna samun fatan alkhairin sa. Kuma tuntunin dama muna tare da shi, wannan office da ya samu sai ya ƙara kusanci da mu, wanda tun kafin lokacin ana abubuwa na zumunci a anguwa. Ba zan gushe ba, zan faɗi wani abu babba da yake burge ni game da al'amarin su, shine siyasa ba da gaba ba. wannan babban abu ne abun burgewa ne ku zo don ana siyasa don bana faci tare da kai yanzu ana mummunar gaba bazan manta ba wani abu da arziki da ya faru da su suka gayyaci opposition din su duk aka haɗu waje guda aka yi raha aka yi fatan alkhairi ba kokowa bace tunda naka da kai sai ka zo mai fatan alkhairi gobe mu haɗu ni kuma in san duk dabarun da zan yi gobe in rama cikenan da raha da dariya amma ba a zama waje guda ana cin mutuncin juna ana sukan juna ana kaza wannan ba tsari bane muna musulmai ba addinin mu bane so honorable muna maka fatan alkhairi honorable Sha'ya'u sunan wani sura ne da yancan yan baya ya san mutanen mu suna da kokari sannan malamin mu ya girmama mu da karrama mu a wannan guri na launcin littafin shine malam Yahaya wanda malamin mu ne mai wajen sa muka samu karatun Qur'ani da tafsiri wanda har yau malam yana karantar da mu tafsiri a can masallacin sa duk Juma'a kuma ana fa'idantuwa sosai da sosai kuma muna ƙara sanarwa da tafsirin da malam yake yi bayan an gama azumi duk juma'a malam yana tafsiri ya sauke kaso mai yawa kuma tafsiri muktasar tarjama mai fa'ida wanda in ka rike ta ka fahimce ta in Allah ya ka fahimci Qur'ani sosai malam muna ƙara maka addu'an alkhairi Allah ubangiji ya maka jagoranci ba za mu gushe ba shi ciyaman namu na wannan tafsiri din barista Muhammad Jungudo wanda gaskiya jajircewansa da kokarinsa a wannan guri sai dai kawai mu ce Allah ya masa jagoranci ya sa a cikin kyawawan ayyukansa yana iya barin manyan wasu abubuwansa dan ya ga abubuwansa sun tafi daidai in kaga ya tsume to wani memban sa ya dan taba shi a aiki wallahi Allah ya saka da alkhairi wanda kuma cikin godewa Allah da muke yi wasu ƴan uwansa lauyoyi su suka zo suna ban labari suka ce akwai taro da suka yi a kungiyar su na lauyoyi wallahi shine kusan best alkali wajen kwatanta gaskiya da gwadawa har wata daga cikin alkalai take ce min malam in kaga a wajen mu an ce wane akan gaba yake malam baka san abun da manyan mu suka yi wajen bibiyan sa ba wallahi wannan mun fada ne dan karfafa maka gwiwa da kara jajircewa da kuma yin addu'a wa manyanka da suke maka wannan zaton alkhairin da ku da sauran ƴan uwanka da kuma sauran ƴan uwa da suke kokarin kwatantawa Allah ya musu albarka akwai chairman na local committee na wannan masallaci Malam Ahmad Abubakar wanda shi ma muna tare da shi a wannan guri wallahi muna ƙara masa addu'a yake da jajircewa da tsayawa da juriya wajen ronin harkar wannan masallaci Allah ubangiji ya saka da alkhairi so za mu bude wasu daga ciki wanda a yanzu za mu ce da su za a bude wannan launching na wannan mai sunansa wannan asusun mai sunansa asusun marayu to uwar mu ce gaba daya dan mama ma muke ce mata ita ce her excellency uwar gidan gwamnan jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya ita ta bude mana wannan asusu din da tallafin kudi naira 200,000 kuma kudin yana nan cash za mu mika wa committee su je su tsara yadda za su yi wa marayunsu sai na biyu honorable lawan garba ya turo naira 50,000 a bude wannan asusun da shi sai wata daliba ta Hajiya Fatima Abubakar ta ce ita ce ma farkon wanda ta fara bude wato amma da ke akwai iyaye uwar gidan mai girma gwamna dole ita ce a gaba kuma alhamdulillah a nauyi ma a gaba ne banda wannan kuma ta tuturo abubuwa her excellency ta turo abubuwa wannan guri Allah ya saka mata da alkhairi wanda ta ce a rabar kuma alhamdulillah sako ya isa to wannan Hajiya Fatima Abubakar wanda musamman ta taso da dan aikenta ta ce ka tabbata malam ka ba wa hannu da hannu yau ta turo babaraji ko akai sa'a kuma sakataren kwamitin yana nan a take ana mika min 10,000 tace ga 10,000 malam a sa a wannan asusun marayun ana mika min nace to sakataren committee karbi kayan ka shi kuma a take acknowledging ga chairman din sa sai honorable sani 11 shi ma kwana uku baya ko ya maza ya turo nasa naira 10,000 yace a bude wannan asusun da shi wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da muka bude da shi kuma asusun a bude yake yanzu muna so ƴan hisba da yan agaji sun fara zagaya ko za a zagaya a cikin minti 5 sannan akwai wani sako da aka turo shi sai a kawo sai a sanar kuma daga yau in Allah ya yarda duk sanda muka yi tafsiri za mu faɗi meye asusun marayu me kuma asusun masallaci domin asusun wajen kashi uku ne ma marayun nan ana hada su da less privilege Masha Allah tabarakallah. To har yanzu asusun yana ta bude yana ta budewa. Can shugabar mu ta jiha gaba daya uwar gidan gwamna kamar yadda muka fada ta ba da 200,000 to shugaban mu kuma a nan anguwa shine honorable Shaya'u shi kuma yace ya bude nasa a matsayin sa na level na anguwa da naira 20,000 muna godiya Allah ya saka masa da alkhairi so da ka asusun guda biyu ne akwai asusun tafsiri akwai asusun marayu duka kuma simultaneously honorable Salisu Ango babban honorable kuma dan kasuwa ya ce 20,000 din sa zata iso nan kusa wannan asusu din Allah ya kara muku daraja honorable Allah ya jagorance abinda kake jagorancin al'umma akai honorable Salisu Ango a harkar kasuwarka da harkar al'umma da kullun kuna cikin hidima muna maka addu'a Allah ya albarkaci kasuwarka yadda ka gaji mahaifinka a harkan alkhairi mu zashi mu shiga cikin gida shi yake kora mu makaranta har ka shigo wannan level honorable Allah ubangiji ya kai lada zuwa kabarin mahaifi Allah ya gafarta mahaifa da suka rasu na'am isge yace a saka masa 1,000 saboda haka an saka masa 1,000 Allah ya saka maka da alkhairi Malam Aliyu Garba Dokaji yace a saka masa naira 5,000 eh na fada
okay
honorable har ina kake azumi ya baka wahala kenan wai eh na ciya ban
nemi
ciya ban baka ji ba wai sai mun beji na honorable councilor namu ba muka ce a sama her excellency ita ce shugabar mu ta turo 200,000 anan kuma a level din mu na anguwa honorable Sha'ayu shine shugaban mu shi kuma ya bude da 20,000 Allah ya masa jagoranci ciya mun kasa an kara masa addu'a sai ka biya kudin addu'a ta biyun nan to namu gudunmuwa namu na asusun marayu ko da yake ba za mu fada ba za a haɗu a can eh eh a rubuta gashi sai ku dauka ku yi ta rubutawa so ina ga an yi declaring abin da ya shigo daga yanzu nan